This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Laraba 6 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A jiya talata miliyoyin Amurkawa a jihohi 15 da tsibiran Samoa na Amurka sun kada kuri'a zaben fidda gwani mafi girma da za a zabo 'yan takara na Democrat da Republican a zaben shugaban kasa da ke tafe. A wannan mako Najeriya ta fara shari'ar ɗaruruwan mutane ciki har da ma'aikatan hukumar zaben kasar da ake zargi da aikata laifuka masu alaka da wato laifukan zabe a zaben bara da aka yi a shekarar da ta gabata. Kana mutane 11 sun rasa rayukansu sanadiyan hatsarin wani jirgin sama a kasar Kamaru.
To kamar yadda kuka ji a kanan labarai a cikin shirinmu na yanzu, za ku ji hira da wani masanin harkokin siyasa a nan Amurka game da yadda aka gudanar da zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican da Democrat a wasu jihohin Amurka a jiya talata.
Jama'a ba su fito da wuri ba bisa dalilai da yawa. An dai tashi ana ruwa, bayan ana ruwa mutane kuma jikinsu ya yi sanyi dai da zaben kowa sai in kika ji ra'ayin jama'a sai suna cewa ai gishege ɗari ne, ba Trump ɗin ba, ba Joe Biden ba.
Garba Suleiman kenan mai sharhi akan harkokin siyasa, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda ya ci gaba da tattaunawa akan batun matsin rayuwa da ake fuskanta a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya talata miliyoyin Amurkawa a jihohi 15 da tsibirin Samoa na Amurka sun kada kuri'a a zaben fidda gwani mafi girma da za a zabo ɗan takarar Democrat da na Republican a zaben shugaban kasa da ke tafe. Sakamakon farko na nuni da shugaba Joe Biden da tsohon shugaban kasa Donald Trump suna samun nasara a jam'iyyunsu a jihohin Virginia, North Carolina, Maine, Oklahoma, Tennessee da kuma Alabama. Biden ya kuma yi nasara a jihohin Vermont da Massachusetts. Yanzu ne dai ake shirin bayyana sakamako na jihohin guda biyu a kuri'a da aka kada a zaben jam'iyyar Republican. Biden da Trump ba za su iya samun cancantar zama 'yan takarar shugaban kasa a jam'iyyunsu ba har sai wato da kuri'a da aka kada a jiya talata kadai. Biden yana fafatawa dai da abokin karawarsa da ake kallo da ba shi da kwari a Democrat, yayin da Trump ke da ragowar abokin hamayya ɗaya tilo tsohon jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. A wannan mako Najeriya ta fara shari'ar ɗaruruwan mutane ciki har da ma'aikatan hukumar zaben kasar wanda ake zargin su da aikata laifuka masu nasaba da babban zaben bara. A shekarun jiya talata ne kotuna a fadin kasar suka bude sauraron kararraki akan mutane 190 ciki har da jami'an hukumar zabe da mambobin manyan jam'iyyun siyasar kasar. Lauyoyi daga hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC suna aiki a matsayin masu shigar da kara a shari'ar. Kana lauyoyi daga kungiyar lauyoyin Najeriya su kuma suna aiki ne a matsayin masu kare waɗanda ake tuhuma. INEC ta ce shari'a daban-daban za su iya zama izina ga sauran mutane a nan gaba. God bless Otobori, shugaban wata kungiyar rajin demokradiyya mai zaman kanta da ake kira Ready to Lead Africa, ya ce kungiyoyin jama'a su yi marhabi da wannan shari'a daban-daban, amma yana sa ran ba na gani da ido ba ne. waɗanda ake zargin da suna fuskantar tuhume-tuhume da suka hada da sayan ƙuri'u, satawa da lalata kayayyakin zaɓe, rashin da'a wuraren zaɓe, rashin kula da aiki da gangan, da kuma mallakar makamai, da kuma tashe-tashen hankula da suka shafi zaɓe. Mutane 11 sun rasa rayukansu a sanadiyar wani hatsarin jirgin sama mai jigilar ma'aikatan kamfani da ke gyaran bututun man fetur da kuma kamfanin Kotko. A cikin waɗanda suka rasu akwai mutane biyu masu wato matukan jirgin guda biyu da mace guda. Muhammad Awal Garba ya tattauna da mai magana da yawun Firaministan Kamaru Alhaji Sidiki.
Wannan jirgin da aeroplane ne ya ɗibe 'yan aikin su da za a ji a kai su wajen pompaman ɗin Belabo. To sun isa wani ƙauye gari da ake kira Nangai Boko, a nan suka saye suka yi hatsari suka fada a cikin jeji, amma an gano jirgin ɗin kuma mutane 11 da suke ciki duk sun mutu. Yanzu dai ana nema a fidda su ne, an gano ɗaya ta ita mace da take ciki, amma gwamnatin Kamaru yana kokartawa a ga yadda za a yi a samo a san yadda abin da ya kawo wannan hatsari da rayuka 11 suka aka rasa su. Ministan transport ma yanzu haka nan ina can garin ɗin da su prefect duk dai manyan gwamnatin Kamaru wanda suka abin ya gano su duk suna can, mutanen Kotko ma duk suna can, ana nan ana ta bincike, ana sojoji kuma suna taimaka a fitar da gawawwakin da yake wajen ɗin.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jiya Talata ne aka gudanar da zaben fadda gwanin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat da Republican a jihohin Amurka 15 da kuma yankin Samoa na ƙasar. Shugaba Joe Biden shi ke kan gaba a jam'iyyarsa ta Democrat, yayin da tsohon shugaba Donald Trump ke kan gaba a jam'iyyar Republican. A watan Nuwamban wannan shekarar ne dai za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar. Na tuntuɓi mai sharhi kan harkokin siyasa Malam Garba Suleiman wanda ke zama a jihar Massachusetts a nan Amurka, inda a nan ma aka yi zaben, akan yadda zaben ya wakana wanda aka yi wa lakabi da Super Tuesday. Ga abin da ya ce.
Wato a nan, kamar yadda aka saba dai gudanar da zaɓe, an yi shi a kan kari daidai, jama'a ba su fito da wuri ba bisa dalilai da yawa. Kaɗan daga cikin dalilan kuwa su ne, an dai tashi ana ruwa, bayan ana ruwa mutane kuma jikinsu ya yi sanyi dai da zaben, kowa sai in kika ji ra'ayin jama'a sai ce suna ce a ai gashe ya ɗari ne, ba Trump ɗin ba, ba Joe Biden ba. Saboda shi Trump matsalar shi da 'yan jam'iyyarsa ta Republican, yawan rikicin nan da ya shiga iri-iri, kotu nan kotu can, zai biya miliyan wajen 440 da wani abu a wannan jiha a can gashi-gashi. To ya karya wa masu zaɓe gwiwa. Shi kuma Joe Biden abin da ya sa bai samu kamarin armashi na Democrat da suke fitowa da azaman gangamin a fito a zo a yi zaɓen ba, saboda dalilai da dama wanda ke kaɗan daga cikinsu kamar tattalin arzikin ƙasa da kuma yadda yake tallafawa Ukraine wajen yakin da suke da Rasha da kuma ainihin baƙin haure. To ya tayar mu da mutanen wannan jiha tamu ta Massachusetts hankali. Sannan wannan magana na mutanen Palestine ga yaƙi da ake fafatawa da su da Hamas
a Gaza,
wannan ma ya daɗa jawo ma shi Joe Biden baƙin jini. To sai ga shi a cikin kashi 100 ya samu wajen 79 a wannan jiha na Massachusetts.
Na ƙuri'u kenan.
Na ƙuri'u.
Shi Trump kamar kimanin ƙuri'u nawa za a ce ya samu a zaben nan da aka yi a jihar ku?
A nan jihar mu na Massachusetts ana hasashen ya samu ƙuri'a a cikin kashi 100 ya samu 61. To waɗansu jihohi tukunna ba mu san me aka riga aka samu ba. Shi yasa aka nuna cewa an yi projecting ɗin yau ɗin nan, inda yau aka ce an yi zaɓen babban zaɓe, to zai sha kai a wurin Biden. Biden zai kare shi. Kuma ba nan jihar kadai ba, ana harsashen jihohi da yawa za a kada shi.
To yanzu ya kake kallon fafatawa tsakanin Trump da babba abokiyar karawar shi Nikki Haley a jam'iyyar Republican.
Wannan mata da take fita take sauka duk da baci take ba ko ina, a yanzu haka a cikin matafiyar da ake da shi tana da delegate wajen 43 a yau din nan, shi kuma yana da wajen 297.
To
duk ba anan take ba, ita tana jira ne ta ga me zai faru idan har shi Donald Trump ya fito shi ne dan takara da jam'iyyarsu ta Republican ta daya da shi, ya kasancewar shi zai kare shari'o'i da yake da shi wajen fada 20. Ba mamaki idan tafiya ta tafiya a dakatar da shi ba a san abin da zai faru ba. Su da yawa 'yan magoya bayanta da kuma 'yan Republican suna ganin idan aka yi kiki aka yi tsaka tafiya ta tafiya ko da shi aka zaba ya zai dan takara, to his sub-target wanda yake Joe Biden zai kada shi.
Dazu ka ambaci delegates. Shin wace rawa su delegates wakilan zaben nan ke takawa a wannan zaben da aka gudanar jiya Talata?
Yawa, wato to anan jama'a ne suke yi. Kamar yadda aka yi wannan Super Tuesday din nan. To yawa jama'ar da ka samu aka zabe a wannan rana mai kama ita Super Tuesday din. To shi zai baka yawan delegates din da ke wannan jiha. A kamar irin namu ne da za a zaɓo mutane ba a ce su za su je sai delegate. A zo ana raba musu gishiri da manda su zaɓo yadda suke so ko da abada gurbi ne.
To ina labarin abokan karawar shugaba Joe Biden a jam'iyyar Democrat?
Akwai su suna nan. Akwai shi a jam'iyyar Democrat na su Joe Biden. Akwai shi da 'yan takara guda biyu, Dan Phillips da kuma wata mata ban rike sunan ba. Wa'annan su ne suke takara da Joe Biden amma ya ragaraga da su.
Malam Garba Suleiman kenan mai sharhi akan harkokin siyasa. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa batun ko za iya cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da makonni 6 a Gaza yana hannun ƙungiyar Hamas ne. Amma a lokaci guda kuma ya ce Isra'ila ba ta da wani uzuri illa ta ba da damar shigar da taimakon jin kai a yankin da yaƙi ya daidaita domin taimaka wa Falastinawa da ke fama da yunwa. Muna buƙatar tsagaita wuta, Biden yana faɗa wa manema labarai a lokacin da yake barin gandun taro na Camp David a wajen fadar shugaban ƙasa a Washington. Ya yi kashedi cewa za iya samun ƙaruwan tashin hankali mai muni idan Isra'ila da Hamas suka gaza cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ya zuwa nan mako mai zuwa a lokacin da musulmi za su fara azumin watan Ramadana.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu ba wa Murtala Faruk sanyin na wuri don ya gabatar da shirin baki mai yanka wuya.
Baki mai yanka wuya. Masana da masu fashin baki a Najeriya na ci gaba da bada shawarwari kan hanyoyin tunkarar halin matsin tattalin arziki da 'yan kasar ke ciki. Jama'a assalamu alaikum. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da kokawa kan matukar tsananin rayuwa da suke ciki sakamakon tsananin tsadar abinci da sauran kayan masarufi. A makon jiya mun kawo muku zantawar da muka so mu yi da mai sharhi akan lamuran siyasa da tattalin arziki tsohon malami kuma tsohon dan majalisar wakilai Dr. Usman Bugaje. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa kan wannan yanayin da kuma matakan shawo kan wannan matsala.
Mun samu labari ban san gaskiyar abu ba, amma mun ji an ce gwamnati ta tunani ta je ta buɗe stoke ko a ce a ɓangar stoke na abinci, wasu sun ɓoye abinci shi ne yasa suka yi san zuwa ta wuri ita ba laifin ta bane ba wai laifin wai wasu ne abubuwan nan fa an san da su kun kasa hana rashin tsaro kun san a manowa ba ka iya zuwa gona da kawai suka je aka yanke musu hannunsu aka ba su hannun aka ce su koma gari su gaya mutane kar wanda ya fito noma ku yanzu da kun kawo abinci wanda ya koya ma ya fara koyewa ya je koyewa yana so.
Amma mutanen wannan gwamnati suna ba da uzurin cewa kamar wannan matsala fa ba su ne suka fara ta ba gwamnatin na iyakacce yan watanni kusan za a ce takwas haka ko makamanci haka abin kamar ya samu asali ne daga wata gwamnati ba ka ganin cewa su suna da hujjar da za su bai kasancewa ba su kori da shigowa ba.
Idan bai faɗa wawa ne shi ne ji ai ba wawa ba ne ba shi ma Buhari ba haka ya faɗa ba yanzu ya ce Janason ya yi kaza Janason ya yi kaza amma shi ne ya zo yi. Yanzu har da shi ana kwaɗayin ma Janason ɗin ya dawo. To kai da ka zo ashe duk baka sani ba kace ka ɗauki aikin ka ce kana so ka yi.
To wai dokta wannan matsala tana faruwa ko kuma kuna wato yin ƙorafi a kanta wasu lokuta Bahaushe kan ce wanda yake bayan fage ya fi ganin mabuga idan ana dabbe shin ina kuke ne duk waɗannan matsalolin suke faruwa ba kwa kai shawarwarin ku ne ko ba a saurarin ku ne ko ku ya matsalar take tunda kuma ƴan Najeriya ne.
Waɗannan mutanen fa ko karatu ba sa yi sai yin nan ina ce in tabbatar maka cin zuci a kande yana ci wanda suka shiga gaba-gaba a zaɓi wannan shugaban ƙasa cin zuci a kande ya nemi in rubuta masa hanyoyin da za a fita daga wannan abu a gada yi ba na APC ba na PDP amma don ƙasa ta samu sauƙi ka a je a samu wahala na dage na binciko na fito da abubuwa na bashi ya yi godiya kuma ya ce ya miƙa su a hannun wannan gwamnatin ɗaya daga cikin abin da faɗa da gani ba kuma ni ban yi ba don a ba ni wani abu ban yi ma don a ce ma na yi don tun yanzu ma da ƙaƙƙarar ta kai haka ai ko faɗa ma ba zai yi ba amma kai ka ce muna kallo mu ɗan bayan fage mun fitan to duk abin da ya kamata a yi nan kuma abubuwan ma da na ba su. Ai ba wai ni ne kawai na rubuta ba na fito musu abinda gwamnati kafin su ta sa masana ƙwararru suka yi mata aka ba ta don ta tsabbaka a fita daga cikin irin wannan abin ko kar ma a faɗa a ciki duk ba sai da aka yi da su ba har waɗanda suke cikin wannan gwamnatin manyan na neme su na jawo hankalinsu cewa da kwai ƙwararre wanda ya yi aiki a kan wannan harka ta abinci. Ina neman ka ba shi lokaci ka gare ba kobo a cikin wajen su ba lokaci kawai za ka bari ya zo da takardu ya maka bayani kuma aikin nan na gwamnati ne takardun gwamnati ne kai yanzu ka zo a nuna maka faga kaza da kaza don ka tashi kai wani abu muna nan ba su da lokaci na nemi a yi haka ɗin sau ɗaya sau biyu sau uku ko komai da an sa bayan mun haɗu da mutumin da ministan kuma na gaya mashi kuma ya ce eh haka ne haka ne haka ne amma ni an dinga shi babu to me kike so kuma mu
to yanzu idan watakila aka ce ana neman mafita waɗanne irin hanyoyi ne kake ganin za a bi domin fita cikin wannan ƙangi da ƴan Najeriya suke ciki.
To da farko dai kada gwamnati ta taɓa zama tunanin za ta ba wai ko minista ko wani waye ɗan gwamnati wai abinci ya je kai in ana so ko da a kai ma limamai da malaman coci-coci ko sarakuna suke wannan wahala in ana sa albarkacin da gidan sarki mutum da wake zuwa je ci abinci ko ba komi da kwai ranaku irin su ranar juma'a da ranar ba za a je a ci abinci masallaci duk abin da komi yiwa mutum komi yake ciki in dai zai iya takawa zai je masallaci in aka ji wannan tsarin nan ne za ta ka zai iya samun dama amma duk wani wanda ya taba a cikin wanda kan ma a haɗa shi da kayan talaka sai dai in shi za a ba shi kan kansa ƙaramin ma'aikaci abinci albashinsa bai ba isa sa komi a ba shi saboda haka abincin nan in ana so a kai shi da hanyar da za a bi a kai shi kuma in babu shi na gidan bai isa ba ai duniya sauran wurare duniya sa da abinci gwamnati tana da kuɗi ta sa kuɗin ta shigo da abincin amma ai ka ga abin da aka yi an lullufe boda an waje ne an wace amma dai idan ana so da kwai abinci da kwai inda da a samo shi na gaggawa da kwai hanyar da za a raba shi ɗaya kenan na biyu harkar sufuri tana cikin abubuwan da lalle a san yadda za a kuma da kawai hanyoyi ko da aikin shawarin da na baya da kawai wannan da hanyar ilimi da hanyar asibiti ka ga abubuwan guda hudu da abinci da sufuri da asibiti da makarantu da kawai hanyoyi da gwamnati za ta ba da tallafi wanda zai tafi mubasharatan ba ta hanyoyin jami'an gwamnati za su danna abin ba da kawai mutane a al'umma an san su inda gaske gwamnati take yi tana da su amma an san su duk inda aka je za a iya gane su ana ma sane da su in aka tara su aka ba su abin da zai je da kawai hanyoyin zama da za a yi wannan in gwamnati take so cikin wata biyu wata uku sai nan ne na biyu tilas gwamnati ta yi maganin rashin tsaro kafin ruwan da ya sauka kafin damana ta sauka a yi maganin rashin tsaro a kawo hanyoyi da ake baiwa talaka tallafi na noma ba irin sayan taki ba da yan siyasa suke yi da kawai hanyoyi na zamani don in sun saya ai yan siyasa ake baiwa manomi baya gani amma da kawai hanyoyi na zamani wanda lokaci ba zai bari maka bayanin su amma da kawai su kuma da kawai kwararru a kansu kuma an jaraba su a kasar Brazil an jaraba su a kasar India an jaraba su a kasashe da dama a duniya duk yayi aiki kuma shi yasa waɗannan suka ci gaba suka bar mu baya ba a yi mu a wurin su ne ma ke ba duniya abinci yanzu ba kamar dai kasar Brazil da kasar Chile da kasar Argentina su ce ba kusan duniya abinci kusan duk naman da Laraba suke ci fiye da rabi daga Brazil ake ɗaukar shi ake kaiwa to abin nufi da kawai hanyoyi na zamani da za a bi a haɓaka amma sai an yi maganin tsaron nan wannan maganin tsaron fa in ana son a yi shi kai wata ɗaya in ana so yana da za a yi magani ita kanta gwamnati ko jami'anta ba ta son a bar wannan kashe-kashen da ake saboda hanya ce mafi yawansu hanyar suke ta samun kuɗi rabuwar dabara ce ga mai imani amma dai ita suke bi na uku gwamnati ta daina saka kaga irin ministocin da aka saka ga cikin ba a yi shekara ɗaya ba kaga irin biliyan da ake sata ana fashaka da shi amma ga alama ba ma wanda zai saurara sai dai kada kai zai ce eh an yi magana ya kamata a kira ya kamata ni ban ce su waɗanda suke da maganin abin a hannun su wanda za su iya tabbacewa su a saurara mu ba kuma an gaya musu su ce a wasu kyale su ai dama waɗannan kaza ne wannan kaza ne ba wanda su har ka fula su kai har ran da Allah cikin rahmatu zai kawo ƙarshen wannan abin ba mu san ta yaya ba.
To idan muka dubi abin da ya shafi tsadar kayayyaki da tsadar man fetur da kuma taɓarɓarewar darajar naira wanda duk waɗannan sun zo sun shafi tattalin arzikin Najeriya gaba ɗaya za a ce yana cikin wani mawuyacin hali su kuma wace hanya ce za a bi domin farfaɗo da wannan ɗan Najeriya ya iya samun man fetur cikin abin ga duk da janye tallafin shi mai da tallafin ne za a yi
ko da kwai yanda za a yi amma wannan gwamnati da wacce ta zo kafin ta da wacce za a yi nan gaba akan irin tsayuwar siyasar ba za su yi wannan abin ba ka ga dai na yi majalisa shekara kowace shekara ce mun yi kasafin kuɗi kowane kasafin kuɗi mataki na farko da ake ci ne idan kuɗaɗen shiga suke don ba ka kasafa abin da ba ka da shi sau da ka sai ka yi lissafin kasafin kuɗi a wannan tsarin sai mun tambaya mai nawa ne ake hasashen za a sai da shi wannan shekara mai zuwa mai idan ka zane nawa ne za mu iya fitowa wani irin kaso ne ita ƙungiyar masu fitar da man fetur ta OPEC ta ba Najeriya ya ci an yi wannan lissafin amma ka san wani abu sun yi na hannabar majalisa kuma har yanzu ba mu taɓa sanin ƙididdiga ɗaya ba wadda za ka gaya maka da irin man da Najeriya ni ina gani in ana son a san a gyara wannan abu wannan gwamnatin da ake ciki da wadda ta kawo ta da wadda za ta zo in dai a wannan tsarin siyasar ne da in baka da kuɗi baka da matsayi a siyasa ba za ka iya ma shiga zaɓe ba komin kirkin ka komin ilimin ka komin iyawar ka to in dai wannan tsarin ne to bayan da za a yi a samu wannan gyaran da kake nema amma in an tashi gyaran da farko abin za a fara shi ne a magane ina arzikin Najeriya yake wannan mai yana ɗaya daga cikin arzikinta kuma ba ma arziki bane ba mai dorewa ko mai muhimmanci, amma a yanzu kasar gaba ɗaya kusan ta dogara ne a kansa. To a wannan arzikin ba na yi majalisa, kuma na san duk lokacin da aka zo kasafe kuɗi aka zo lissafin nawa ne Najeriya take nufi wanda za a kasafa, to ba a taɓa samun hakikanin shin na mai kuɗi da ake samu na mai nawa ne. Kuɗin da ƙididdigar da NNPC za ta baka za ta sha bamban da ta Central Bank, za ta sha bamban da ta Revenue Mobilization Commission, za ta sha bamban da duk wani wato hai'a ko ma'aikata ta gwamnati da ke harka da wannan. Wannan yana nuna cewa ana fata, ana magudi, kuma an kasa kama mutane, kuma an kasa gyara abu. Sa'annan da kwai arziki da yawa na ƙasa wanda duk ake sacewa, kuma duk an san ɓarayi.
Na'am, to a ƙarshe akwai wasu cikin 'yan majalisar da yanzu haka suke wata fafutuka wai saboda yanayin da ƙasa take ciki, suna ganin cewa kai tsarin nan da ake kai na wato shugaban ƙasa mai cikakken iko yana ma ɗaya daga cikin abin da ke jefa tattalin arzikin ƙasar cikin mawuyacin hali, kasancewar yana da tsada da sauran wasu abubuwa. Za ka sanar da suna ƙoƙarin ganin cewa an dawo da tsarin nan da wato 'yan majalisa da kuma prime minister wanda ake kira parliamentary system. Ya kake kallon wannan yunkurin, kuma ya kake ganin wataƙila yiwuwar samun nasararsa ko aka sai haka, da kuma irin tasirin da zai yi, ko kuma ya dace ma da Najeriya a halin yanzu ko ka?
Ba sabon yunkuri ba ne ba, kuma yana da kyau in za a samu haka zai rage ɓannar da ake yi ta siyasa, amma ba kuma nan gizo ke sakan ba. Duk lokacin da a zaɓi shugaba ko ba duk da ƙa'ida ba da sharaɗi, to za a samu mutanen banza su haye kowane tsari ya zo, ba za a samu biyan bukata ba. Amma hakika in aka samu haka za a rage wani ɓangare na irin ɓanna da kuɗaɗe da ake yi, za a rage wani ɓangare na bishirme da bankawar da cikin wani siyasa. Amma ni na ɗauka a yanzu abinda ke gaban talaka ba tsari ba ne da yunwa ce, saboda haka abinda yake gaban su wakilai na jama'a shi ne su fito su gaya za a yi. Waɗannan da suka zaɓe su talakawan nan sun samu abinci sun kai musu, wannan shi ne abin a yanzu nan da muke magana ka. Allah shi in sun ci sun ƙoshi sai a zo a fara magana to ya za a yi tsari, ya za a yi tsari. Amma ana cikin yin wannan mutane ba su da abincin da za su ci, kana musu wani magana tsari to ne ka an yi tsarin sai ne ina abincin.
To idan aka duba sha'anin tsaro, kuma wasu na ganin ko kuma ana tattaunawa gwamnoni sun yi tsaye cewa hanya ɗaya ta magance matsalar tsaron nan da ka yi a magana a baya shi ne ƙirƙiro da 'yan sandan jihohi. Ya kake kallon wannan?
Wannan abin dariya ne. Shi tsaron nan fa in ana sa a maganin shi, ina gaya maka wata ɗaya zuwa uku za a iya. Wai ni abin da nake son ba in tai, wai su shugabanninmu na, wai ba su san cewa an gane su ba su ne rikin tsaron Najeriya? Saboda haka in ana so a yi za a iya magani. Hanyoyi da na tarurruka nawa muka yi, rahoto nawa muka yi aka kai gabansu, ko lokacin su karanta ba su da shi.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To Maryamu, a takaice, a jiya talata miliyoyin Amurkawa a jihohi 15 da tsibiran Samoa na Amurka sun kada ƙuri'a zaben fidda gwani mafi girma da za a zaɓo ɗan takarar jam'iyyar Democrat da na Republican a zaɓen da za su fafata a zaɓen shugaban ƙasa da ke tafe. A wannan mako Najeriya ta fara shari'a ɗaruruwan mutane ciki har da ma'aikatan hukumar zaɓen ƙasar da ake zargin su da aikata laifuka masu alaƙa da zaɓen bara.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da Bada Umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.